بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليدر الله مدعوك جنسركي ونشين درسي نفركو دذام فارغ باتروا a cikin littafin Ad-Durusul Yawmiyyah, littafi wallafar Sheikh Rashid Ibn Hussein Abdul Karim, littafin da mawallafinsa ya wallafa shi musamman saboda limaman masallaci su rika karantar da mamu, musamman bayan an idar da sallah cikin takaitaccen lokaci, saboda sako na karantarwa ya game masallata ba tare da kosarwa ba. Littafin ya hada darussa guda 330 akan zimmar da kyautata zaton kullun za a yi darasi guda daya da zaran an idar da wata sallar farilla, musamman sallar asuba da sallar la'asar, kasancewar bayan su babu sallar nafila. Idan kullun za a samu darasi guda daya, to kwana 330 zai zama wata daya ne babu a cikin shekara. Wannan watan kuma shine watan Ramadan, wanda shi kuma yake da darussa nasu masu zaman kansu. Don haka akwai bukatar a ce kusan kullum kenan akwai darasin da za a karanta a cikin wannan littafi mai albarka. To duk da hakan ba za ta samu ba yau da gobe sai Allah, a ce kullum ina nan zan karanta darasi, hakan ba lallai ya samu ba. To ba iya wannan ba, littafin mawallafinsa ya gina shi ne akan tsarin watanni na musulunci, lura da kwanakin rayuwar. Da ya kamata a ce darasin an fara shi 1 ga watan Al-Muharram, idan aka fara shi kuma ya zama kullum ba fashi, to zai zama hatta lokutan da suke zagayowa musulmai na wata ibada ta musamman, kamar lokacin ibadar Ashura na azumi, kamar lokutan kwanakin Ayyamudul Hajj da sauran lokuta da suke kewayowa su babbar sallah, to sai ya zama akwai darussa na musamman da suka shafi wannan lokaci da musulmai suka samu kansu a ciki. To amma ko da mun ce mu bari sai 1 ga watan Al-Muharram mu fara karatun, to tunda mu ma akwai fashi ba mazauna ba ne, to za mu karya wannan tsarin. Don haka sai ya zama mu za mu karanta shi ne bisa gwargwadon yadda ya sauka, yadda ya samu. Shi yasa za mu fara shi daga wannan lokacin. To za a iya ganin daga nan zuwa kwana kaɗan masu zuwa za mu zo muna karatu akan azumin Ashura, saboda shi a tsabarinsa in kun fara karatu 1 ga watan Al-Muharram, to 8 ga watan Al-Muharram da 9 ga watan Al-Muharram zai muku karatu ne akan tasuwa da Ashura, saboda washegari tasuwa ne, sannan kuma 10 ga watan Ashura ne. To amma abinda duk ba za a same shi gaba ɗaya ba, bai kyautu a bar shi gaba ɗaya ba. Za mu karanta, ƙoƙarin da za mu yi shine zai zama kowane darasi, kowane babi za mu karanta shi a majalisi ɗaya, kuma duk bayan sallar la'asar insha Allahu ta'ala, matuƙar ina kusa, za mu karanta. Idan mun karanta wannan babin za mu karance shi ya zama mun gama darasi ɗaya. Haka washegari za mu karanta babi ɗaya mun gama darasi ɗaya. To shi yasa karatun zai zama da bambanci da sauran karatukanmu da muka saba. Karatun zai zama za mu yi shi ne karantawa da kuma tarjama ba tare da doguwar fassara ba, sai abin da ya zama labudda minhu, wanda zai yiwu a ce mun gama karanta babi ko darasin a cikin minti 15 ko minti 20 ko ƙasa da haka, ta yadda zai zama masallata ba a rike su ba, cikin ƙanƙanin lokaci an yi an gama, so kusan kowa zai iya juran ya ji kafin a ce ya fice. Ba ƙaramin mai gaggawa ba ne zai kasa jira, saboda dama ba daɗewa za a yi ba. Darasi na farko, al-ikhlasu wa niyyatu. Malam Allah ya ƙara masa lafiya ya ce darasin ikhlasi da niyya, tsarkin niyya. Qala Allahu ta'ala, Allah maɗaukaki ya ce, man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Ubangiji ta'ala yace, man kana yuridu al-hayata ad-dunya, duk wanda yake son rayuwar duniya, wa zinataha, da kayan kawarta, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha, zamu biya su ayyukansu, fiha, a nan cikin duniya, wahum fiha la yubkhasun, ba za a tauye su ba a duniya. Ula'ika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Allah ya ce, amma fa waɗannan su ne waɗanda ba su da sakamako a lahira sai na wuta. Wa habita ma sana'u fiha, kuma abinda duk suka aikata a cikin duniya ya rushe. Wa batilun ma kanu ya'malun, aikin da suka kasance suna aikatawa ya zama barna lalatacce. An Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, an karbo hadisi daga Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qala, yace, sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa, innamal a'malu binniyati, sani dai dukkan ayyuka suna da niyoyinsu ne, wa innama likulli imri'in ma nawa, kuma sani kowane mutum yana da abin da yayi niyya ne. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, duk wanda hijirarsa ta kasance zuwa ga Allah da manzonsa ne, to sakamakon hijirarsa yana ga hijirar Allah da manzonsa. Wa man kanat hijratuhu liduniya, duk wanda hijirarsa kuma domin duniya ce, yusibuha, wacce yake so ya samu, aw mira'atin yankihuha, ko wata mata da yake so ya aura, fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi, to hijirarsa tana ga abin da ya hijira domin sa, ma'ana wanda ya hijira saboda Allah da manzonsa, Allah zai ba shi ladan hijira saboda shi. Wanda ya hijira saboda neman duniya ko kuma yin aure, to wannan kuma ya rage nasa, in ya samu abin da ya je nema ya rage nasa, in bai samu ba ya rage nasa. Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu, sannan ma ya kawo hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu anhu, kala yace, sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi, yaqulu, yana cewa, inna awwalan nasi yuqda yawm al-qiyamati alayhi, lallai farkon wanda za a yi masa hukunci ranar al-qiyama cikin mutane, rajulun ustushhida fa utiya bihi, wani mutum ne wanda yayi shahada, yayi mutuwa irin ta shahada, sai aka zo da shi, fa arrafahu ni'amahu fa arafaha, sai Allah ya tuttuna masa ni'imominsa, fa arafaha, kuma ya gane su. Kala, sai ya ce, fa ma amilta biha, to wani aiki kai da ni'imomin da nayi maka? Kala, sai ya ce, qataltu fika hatta stushhitu, ya Allah nayi yaki saboda kai har nayi shahada. Kala, sai Allah ya ce, kadhabta, ƙarya kake, lakin naka qatalta li an yuqala jari, sai dai kayi yaki ne domin a ce hatsabibi ne. Faqad qila, kuma an riga an faɗa. Summa umira bihi fa suhiba ala wajhihi, sannan sai akai umarni da shi, fa suhiba ala wajhihi, sai aka ja shi akan fiskarsa, hatta ulqiya fin nari, har aka jefa shi a cikin wuta. wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu, sai mutumin da ya koyi ilimi, wa 'allamahu kuma ya karantas, wa qara'a al-qur'ana, yayi karatun al-qur'ani, fa utiya bihi, shi ma aka zo da shi, fa arrafahu ni'amahu fa arafaha, sai Allah ya sanar da shi, ya tuna masa ni'imomin da yayi masa, fa arafaha kuma ya tuna su. Qala, sai ya ce, fa ma fa'alta biha, Allah ya ce da shi, to wani aiki kai da niyyar da nayi maka? Qala, sai ya ce, ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu, ya Ubangiji, na koyi ilimi kuma har na karantas, wa qara'tu fika al-qur'ana, kuma na karanta al-qur'ani duk don neman yardarka. Qala, sai Allah ya ce, kadhabta, ƙarya kake, walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqala 'alimun, sai dai kawai ka koyi karatu ne don a ce maka malam, wa qara'ta al-qur'ana liyuqala huwa qari, kuma ka koyi karatun al-qur'ani ne don a ce masa makaranci, don a ce maka makaranci. Fa qila, kuma an riga an faɗa, ka cire bonka. Suma umira bihi, sannan sai aka yi umarni da shi, fa suhiba ala wajhihi, aka ja shi ta kan fiskarsa, hatta ulqiya fi nari, har aka jefa shi a cikin wuta. Wa rajulun wassa Allahu alayhi wa atahu, sai mutum na uku wanda Allah ya yalwata masa arziki, wa atahu min asnafil mali kullihi, ya bashi dangogin kuɗi kala kala, fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha, sai aka zo da shi, Allah ya sanar da shi ni'imomin da yayi masa, kuma ya gamsu ya yarda. Qala, sai Allah ya ce, fama amilta fiha, wani aiki kai da waɗannan ni'imomi da nayi maka? Qala, sai ya ce, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka, ya Ubangiji, ba wata hanya da na bari wacce kake so a ciyar a cikin wannan hanya, illa anfaqtu fiha, face na sa dukiya, na yi iya bakin kokari na cikin wannan hanya. Qala, sai Allah ya ce, kadhabta, ƙarya kake, walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun, ka dai yi ne don a rika cewa mai bajinta ne, mai yawan kyauta ne. Faqad qila, kuma an riga an faɗa, ka cire bonka. Summa umira bihi, sannan aka yi umarni da shi, fa suhiba ala wajhihi, aka ja shi ta kan fiskarsa, summa ulqiya fi nari, sannan aka jefa shi a cikin wuta. Akhrajahu Muslim, wannan hadithi Muslim ya fitar da shi. Asharhu, malam ya ce sharhi, anniyatu asasul amal, niyya ita ce ginshikin aiki. Fa amalul insani innama yakunu qabuluhu wa radduhu bihasabi niyyati amilihi, aikin mutum kadai karbansa da mayar da shi, to yana kasancewa ne gurgudan niyyar mai aikin. Faman amila amalan akhlasa fihi lillahi ta'ala, duk wanda ya aikata wani aiki ya tsarkake niyyarsa saboda Allah madaukaki, wa arada bihi thawabal akhirah, kuma ya nufi neman lahira da wannan aiki nasa. Wa kana amaluhu ala sunnati, kuma aikin sa ya kasance akan sunna, ma'ana akan shari'a, akan karantaswar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qubila minhu, za a karba masa aikin sa. Wa man nawa ghairallahi, duk wanda kuma yayi niyyar wani wanda ba Allah ba, aw lam yukhlis amalahu lahu, ko kuma bai tsarkake aikin sa ga Allah ba, bi an ashraka ma'ahu ghairahu, kamar a ce ya hada wani tare da shi a cikin aikin, fa amaluhu mardudun, to aikin sa abin mayarwa ne, wa huwa wabalun ala sahibihi, kuma irin wannan aiki masifa ne akan mai yin sa. Ma'ana kenan ba kadai mutum ba za a karba masa aikin ba, bayan ba a karba ba, sannan aikin yana zama masa masifa. Kun ga hadisin farko, mai hijira an ce sakamakon hijirarsa yana ga abin da ya yi hijira domin sa. To kar a ɗauka cewa iya rabonsa kenan, in ya samu shi kenan, in bai samu ba shi kenan. Hadisi na biyu ya gwada mana cewa kuma akwai azaba a lahira wanda ya yi aiki ba don Allah ba. Alfawa'id, sai fa'idoji. Anna min shurutu qabulil amali al-ikhlas, mun fahimci cewa daga cikin sharuɗan karɓan aiki akwai tsarkin niyya. Wa huwa an yaqsida bihi wajha Allah ta'ala, shine mai aikin ya nufi neman yardar Allah madaukakin sarki. Fa'ida ta biyu, ahammiyatul ikhlas, muhimmancin tsarkake niyya. Idil amalu min dunihi wa balun ala sahibihi, don kuwa aiki ba tare da niyya saboda Allah ba, to masifa ce akan mai yin wannan aiki. Na uku, anna salaha suratul amali la takfi li qabulihi. Mun fahimci cewa lallai can kamannin aiki ba zai wadatar wajen karban sa ba. Na hudu, wujubu tashihin niyyati fi kulli amalin wal hirsu ala dhalika. Wajibcin inganta niyya a cikin kowane aiki da bawa zai yi, wal hirsu ala dhalika, da kuma kwadayi da kwadaitarwa akan yin hakan din. Wannan shine karshen darasin mu na yau. Allahu ta'ala a'lam, sallallahu wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.